من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم مسلمي وأن سكيها لرشي أتكيوانا مسلاتي da waɗanda suke cikin haraba ta masallacin da ma waɗanda suke makwabtaka da masallacin suna sauraro daga cikin gidajensu sannan da waɗanda za su saurare mu ta kafafi daban-daban ina muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai albarka kuma gaisuwa mai tsalki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yammacin Laraba 19 ga watan Ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da 19 ga watan March haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar lissafi da aka kakaba muna haihuwar ta annabi Isa na da shekaru 2025 Allah madaukakin sarki ya saki haɗe mu a wannan masallaci mai albarka da ake kira Masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja da fatar Allah madaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu amin ya karbi azumman mu da sallolin mu da ibadodin mu kuma ya biya mana dukkanin bukatunmu amin yau shine zama na 33 kuma karatu na 33 kasar na 33 a cikin tafsirin muna suratul isra wanda zamu fara ne da karba wasu ƴan gajejjerun tambayoyi sannan sai mu shiga cikin gundarin karatu mai tambaya yana tambaya ne ya ce malam gashi muna fuskantar goma na ƙarshe shin me ya kamata mu yi sa'an nan ya za mu yi addu'o'in mu su samu karbuwa ga Ubangiji, saboda kana karanta muna kissar waɗanda da sun roƙa da an karɓa, mu kuma muna ta yawan roƙawa ya zan ba mu samu biyan buƙatu ba. Alhamdulillah, babu shakka wannan tambaya ce mai muhimmanci, sai dai da mai wannan tambayar ya bi karatuttukan da muka yi, da zai ji ambato na abubuwa da dama waɗanda ya kamata a ce mutum ya riƙe domin addu'ar shi ta samu shiga zuwa ga Ubangiji. Sannan na taɓa wani karatu nan game da abin da ya shafi ladubban karɓar addu'a, abubuwan da ya kamata mutum ya kiyaye da su idan yana son addu'a ce nan da nan ta karɓu. Na ba mu kuma mabuɗi na buɗe addu'a, wanda da shi ne ake buɗe addu'a idan ana son ta samu shiga zuwa wurin Ubangiji. Sa'an nan abubuwan da ya kamata mutum ya riƙe a cikin waɗannan kwanakin goma na ƙarshe shi ne ya riƙe yawan ibada, ya yawaita karatun Ƙur'ani, idan dare ya yi kuma ya riƙa yin sallah, a tsawaita tsayi cikin sallar, domin ni ina cikin masu fahimtar ba a wuce raka'a 11 a cikin dare ɗaya. Raka'a 11 ba a wuce su a cikin kowane irin dare. Ma kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi ala 11 raka'at. Annabi bai zamuna zarce raka'a 11 ba cikin Ramadan ko wani watan Ramadan, sai dai akan buɗa da raka'o'i biyu masu sauki gajajjeru waɗanda su ne mabuɗayyan sallar dare, sannan sai a yi raka'a 11 waɗanda su ne sallar dare. Abinda duk ya rage maka na dare, ka yi ta karatun Ƙur'ani, ka yi ta askar, akwai askar waɗanda ake dubin, akwai ismullahi al'azam ciki ko, sai ka tsare su ma ire-iren waɗannan askar ɗin. Sa'annan idan gari ya waye kuma a riƙa yawaita sadaka, ciyarwa a cikin kwanakin nan goma na ƙarshe, wanda duk ya samu ciyarwar shi ta dace, to yinin kiyama zai zamo kamar wanda ya ciyar da jama'a da ta yi yawan jama'ar Najeriya ne ko? Na yi bayani kwanakin baya cewa za ka gan shi yinin kiyama ya tattarkata jama'ar da ya ciyar sun fi Najeriya yawa. So a yawaita ciyarwa, idan kasuwanci kake ka rage ma haja tsada, ka sanya farin ciki cikin zukatan mu'minai. Babu wani aiki a gurin Allah wanda yake da daraja, yake da girma, yake da ɗaukaka a wurin Allah kamar ka sanya farin ciki a cikin zukatan mu'minai. Sannan idan ka tausaya ma mu'minan nan, Allah kai ma zai tausaya maka, addu'a ka za ta fi samun sauƙin shiga. Sa'annan ga addu'a a cikin sujuda ko? Lokacin sujuda shi ma addu'a tana da sauƙin shiga, domin shi ne mafi kusancin lokacin da bawa yake kasancewa ga Ubangiji, ka tsare addu'a wannan lokacin. Sa'annan ku tsare matayenku na aure, ku hana su ɓarnace-ɓarnace a cikin TikTok. Duk wanda ya bar matar shi tana barna a cikin TikTok, tana yaɗa batsa, ko kuma a'a ya san tana ta'ammuli da maza, ta'ammuli wanda yake haramtacce, mazinaciya ce, tana kulɗa da maza, amma kuma ya kawar da kai ya ƙyale, to iri wannan ko ya roƙi Allah, Allah bai karɓa. Wanda ya bar matar shi tana yaɗa batsa a Instagram ko TikTok ko makamancin wannan, ko kuma a tana yi a koye ya sani bai hana ta ba kuma ya ci gaba da zama da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da Allah bai karba addu'a shi don haka idan an tambaye ka waye fadi ka ce ni na fadi ni ko in an tambaye ni waye fadi in ce annabi muhammad ya fadi ina daga hadisin na karanta hadisi silsilatul ahadisi sahiha annabi ya fadi Allah bai karba addu'ar wanda ya bar matar shi tana irin wayannan hulɗoɗin Allah bai karba addu'ar shi idan ma ka san matar ka tana yi to ka hutar da kanka daga roƙon Allah ka je ka roƙi wani wanda ba Allah ba amma shi dai Allah bai da buƙatar addu'ar ka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya fadi don haka samari ya an tashi aure a san matan da za a aura ko akwai matar da in ka aure ta fa da ran da aka dar mu auren ka sanya hijabi tsakaninka da ubangiji duk wata addu'a ko wani roƙo ko wani kira wanda za ka yi ma Allah Allah ba zai saurare ka ba kuma Allah ba zai biya buƙatunka ba da kai da ubangijinka akwai sharmaki tsakaninku an fahimci wannan kuma mata sai ku ji in ke zama sanadiyar mijinki ba a karɓa addu'a shi to ke taki addu'ar fa ke da fa zama da ke ne yasa ba a karɓa addu'a shi sharin ki ne ya dan shafi shi to ina gare ki ke da ke da sharin ke da ke ɗauke da sharin an gano wannan don haka sai a yi ƙoƙari a kiyaye Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na azanka roƙon alkhairi kada a roƙi sharri an gane mata kada ki roƙi Allah ya sa a saki abokiyar zamanki don wata shine buƙatarta ko ƴaƴan abokiyar zamanta su ci baya su lalace ko wani abu makamancin wannan su kullun tunanin su kenan to wannan baya cikin shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko baya cikin addu'o'in da Allah ke so ki dai roki Allah ya taimake ki ya baki zuri'a ta gari an gano wannan kuma ya baki zaman lafiya da ke da mai gidanki ya baki duk abin da kike so tsakaninki da mai gidanki amma kada ki roki wani shari ga abokiyar zamanki haka kai ma namiji kada ka roki shari ga abokin kasuwancinka shagon shi ana cika naka ba a cika ko sai ka tashi ka roki Allah ya sa shago ne yayi gobara yayi wuta ko kuma Allah ya kawo barayi shago ne ko kuma Allah ya kawo mai wata hasara ko makamancin wannan Allah bai karɓi irin waɗannan addu'o'i an gano wannan ka dai roki Allah ya baka naka alkhairi shago ne yana cika da mutane ana ciniki kai ma naka Allah ya kawo maka a cika a lullunka nashi ma an gane ka samu naka arziki ba ruwanka da nashi to sai a kiyaye ire-iren addu'o'in da ake yi domin wasu addu'o'in mugunta ne da shari suke yi in wani ma saboda mugunta idan shagon abokin shi ana ciniki nashi ba a ciniki to Allah ya kawo gobara ma duk shagunan su ƙone har nashi wani saboda baƙin shari da baƙan mugunta wadda take ruruwa a cikin zuciyar shi ina fatar an fahimci wannan to mai tambaya na biyu mace ce a yi ma maza wa'azi su kyautata ma matansu musamman an san mata wa'in ƙawa ne masu son harkar ƙawa ne mazansu su daure su sai musu kayayyakin lalurar sallah da sauransu kowa da bikin zuciyar shi ko makwabcin mi akuya ya sai kura ita nata tunanin kenan ba mamaki mijinta ya ƙi sai mata kayayyakin bukukuwan sallah kuma maganar ta ba laifi ba ce idan dai namiji na da hali to baiwa yana kuma musulmi musulmi nagari a ce lokacin sallah yayi ya zaman to bai kyautatawa matar shi ba domin yana daga cikin kyakkyawan zamantakewa kamar yadda ta fadi mace halitta ce da Allah ya halitta da son kawa kuma wannan kawar da take ita ce take ma ƙara janyo hankalin mazaji gare ta ko kai kanka mijinta kana can kana kallon wasu mata waje waɗanda suke kawa ga taka cikin gida kuma ta fi su komi amma kuma ka batta ta lalace ba kawa ba abinci mai kyau ba wurin zama mai kyau ta lalace hatta kai ga yanzu baka sha'awar ta to kai kokari ka gyara ta ka kere ta a sai mace ta kayayyakin kwalliya masu kyau sabulu mai kyau mayukan shafi masu kyau ga turare mai kamshi ko sannan a yi mata dinki na kawa mai kyau tsadadde a sai mata tufafi tsadaddu waɗanda ba ki iya gwargwado halinka sai dai ba a ce ka halaka kanka ba ka an so albashi ka je kai mata dinki ku kwana da yunwa ko da tasa dinkin nan ta cire shi to labari ya kare yanzu sauran fada ya rage har wata ya kare wani albashi yanzu ba zaman lafiya kuma matan ku ji tsoro Allah ku kiyaye mazan ku akwai waɗanda ba su da hali kada ku dora musu abin da yafi karfin su ayi komi ne ne ayi komi ne ne bakin gurgudu kowa dai yayi bakin karfi ne mai hali ya zuba kuɗi ya inka ma iyalin shi mai kyau an gane ya kuma yi musu lalurori waɗanda suke na bakin gwargwadon halin shi haka matalarka shi ma ya yi bakin gwargwado abin da yake iyawa in ta kama a wanke na bara a sa bana in shi ne halin shi to kada ki tadda hankali an gane wannan yawan tashin hankali shi ke kawo yawan mutuwa a wuri ko kuma shi ke kawo yawan kiwushin da ake muku kaga mijinki cikin talauci amma kuma yana batun zai kara miki aure me ya kawo haka saboda baki zauna da shi lafiya ba in ki zauna da shi lafiya ba wannan labari an fahimci wannan akwai labarin da ake bayarwa ko da kin masu barkwanci ne ke bada labarin fada ne tsakanin mata da miji an samu fada irin mazannan ne waɗanda ba su da hali na gari kawai sai kama matar yana bugu yana ya maro nan ya shura nan ya buga nan ya buga can sai ga makwabcinsu ya zo wucewa sai ya ji harhuwa cikin gida sai ya buga kyaure ya buɗe assalamu alaikum malam wane kuma lafiya yana faɗin munafuka Allah nan ce kaji abin da take yi ya ce haba malam wani me kai ka bugun mace a duk laifin da ta yi maka bai kamata ka buge ta ba ba a bugun mata mata ba a halicce su da addake su ba sai ta ji daɗi da nan sai ta zagayo sai ta komo bayan wannan bakon makwabcin nasu sai ta tsaya yana ce mai faɗa daga ƙarshe sai ce idan dai har mace ta yi maka laifi maimakin ka da keta maimakin bugu to ka yi mata kishiya sai ta tura makwabcin sai ta zo wajen mijin take ci gaba da bugu na ci gaba kyale shi so in ba ku son kiyoshi ba ku son mazajenku su mai da hankali ga wasu mata to ku kyautata wa mazajenku duk yanda mijin kike son ki in kin bakanta mai kin matsa mai sai ya miki dinkin sallah sai ya yi miki menene sai ya yi miki menene kun ga dole son ya mutu ko so kamar icce ne ruwa ake bashi in an bashi tsakiyar rana yau da gobe ba ruwa ba a ba ruwan shi me zai yi ko kuma ya an komo ana bashi ruwan zafi me zai faru mutuwa zai to kamar haka ne su yake idan kika komo kina ba soyayyen mijinki ruwan zafi kullum bala'i ne kudin kitso nawa ne a 50,000 na kitso za a bayar 50,000 na lalle mutila albashi ne 80,000 ne amma 50,000 na kitso 50,000 na lalle sannan kuma ga na yara su ma sai an bayar sannan ga kudin sabulu ga kudin turare ga kudin me ga kudin me banda su fa kudin dinki da sauransu da aka yi ga kuma abinda ake ci kullun safi ga tsadar rayuwa da muke cikin ta to kike kina bar ruwan soyayyar mijinki da mi da ruwan zafi kuma ko na zafin ta fasashi wata ma da soyayyen mai take bar ruwan soyayyar ko soyayyen mai da shi take bar ruwan soyayyar kwana biyu iccin ya mutu sai ke ga ya komo yana kallon wasu mataye wasu waɗanda ba su kai gare ki ba ki dawo kina ta faɗa kina ta bala'i ki dawo biyan malamai mallan abana addu'a mijina yanzu bai kula ni yanzu bai min kaza bai min kaza Allah madaukakin sarki ya samu gani amin to muna cikin tafsirin suratul isra aya ta 4 zuwa ayoyi kalilan da suke tare da ita waɗanda suke bayani akan ɗaukakar da banu Isra'ila za su samu wanda na ɗauko tun daga tushen banu Isra'ila ɗin muna cikin bayani akan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da ƴaƴan shi annabi Isma'il da kuma annabi Ishaq sai kuma dan uwan shi annabi Lut alaihi salatu wassalam wanda mun riga mun san yadda aka abin ya kaya tsakanin annabi Lut da jama'a shi ko mutanen Sodom to sai muka dawo kan annabi Ibrahim da dan dan shi annabi Isma'il wanda Allah madaukakin sarki ya jarraba shi ci ya je ya yanka shi dan dan kuma yace ya yi imani da Allah a je a yanka shi ya bada kai shi wanda Krista idan ka koma a cikin Bible zaka ga sun dauki wannan kisar sun juya ta sun cire sunan annabi Isma'il sun maye shi da annabi Ishaq domin annabi Isma'il shine kakan Qurayshawa wani yanki na Larabawa wanda daga cikin su ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito to kada a yi yabo ga wannan bangaren na annabi Isma'il a ga cewa akwai wani alkhairi karkashin annabi Isma'il dan shi ne sai suka juya kissar a cikin Bible ga baki ɗaya suka cire suna annabi Isma'il suka maye shi da annabi Ishaq an gane domin in har annabi Isma'il ne to kissar tana ba mu labari musamman idan kana da kaifin basira kana da kai zurfin ilimi zaka gane kissar tana baka labari cewa cikin zuri'ar annabi Isma'il za a samu waɗanda suke irin aikin annabi Isma'il cewa aiki komai wahalar shi komai dace shi indai aiki Allah ne za su iya domin ka miƙa wuya ka kwanta ka ce a yanka ka don babanka ya ci yayi mafarki ya yanka ka yayi mafarki ya ga yana yanka ka ka miƙa wuya ka ce a yanka ka ba ƙaramin aiki ba ne ko ba ƙaramin imani ke sa haka ba sannan kada ku manta da kuma baban nan fa shi ne ya ɗauke shi tare da mahaifiyar shi tun yana jinjiri ya ɗauke shi ya kawo shi inda ba kowa cikin daji tsakiyar hamada ya aje shi ko ruwa babu yan jikar da bino ce sai jikar ruwa tare da haka kuma lokaci ya tsala yaro ya kai shekara 14 kuma ka zo ka ce an ce ka yanka shi kuma har ya miƙa wuya ya ce gashi na a yanka shi ya aminta to a zuriyar annabi Isma'il za a samu masu irin wannan imanin to domin a kauce ma wannan dan shi ne suka cire sunan annabi Isma'il suka ce ya faru ne ga annabi Ishaq an gane wannan domin duka albarka a ce tana komawa ne zuwa ga annabi Ishaq domin shi annabi Isma'il abinda suka ce ba akwai la'ana Allah tare da shi kuma wannan la'ana za ta bi zuri'a shi yana nan cikin Bible nasu akwai la'ana Allah tare da shi kuma wannan la'ana za ta bi zuri'a shi don haka zuga zuri'a shi ba za a samu wani abin kirki ba ba za a samu wani abin ayaba ba ba za a samu wani abin majalla ba kaga kenan duka dai wannan aikin da suke yi kokari ne na su kushe ga abinda za a samu a cikin zuri'ar annabi Isma'il alaihi salatu wassalam menene za a samu cikin zuri'ar annabi Isma'il shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da al'ummar musulmi gabaki daya an fahimci wannan kuma a karantar tasu ta Krista zuri'ar ta annabi Isma'il za ta zama musiba da bala'i ga duniya kurum babu wani alkhairi babu wata albarka babu wani abin kirki da zai kasancewa tare da su wanda kuma abin da ya faru abin da ya zama waƙi'i shine aka sa abin da suke faɗi domin ko a cikin zuri'ar annabi Isma'il aka samu annabi Muhammad ko kuma waye roƙi a samu annabi Muhammad cikin zuri'ar annabi Isma'il waye wannan roƙon annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam rabbana wa asqihim rasulan
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbana wa bi'ath fihim rasulan منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
كذا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيء ونا الدعاء masu waɗannan yahudawan da waɗannan nasaran wallahi sun san da wannan labarin kama ya arifuna abna'ahum kamar yadda suka san ƴaƴansu
alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun
wallahi hoto annabi sallallahu alaihi wasallam ma suna da shi ko mun karanta hadisi nan cewa tun gabanin a aiko annabi suna da hoto wanda suka zana na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da an ga wannan mutumin an san shi ne manzon ƙarshe kuma sun zana shi da siffofi dukkanin siffofi na larabawa zuri'ar annabi Isma'il alaihi salatu wassalam amma lokacin da ya zo musu suka gan shi gashi sun san shi sun gane shi makin sun imani da shi sai suka kafurci ko suka kidi da abin da sun riga sun sani to wannan hubbasar wannan kokarin da annabi Isma'il yayi da kuma kokari wanda annabi Ibrahim yayi ya nuna cewa cikin zuri'ar annabi Isma'il za a samu mazaizai waɗanda za su bi Allah dukkanin biya waɗanda za su bi shari'ar Allah kuma komai Allah ya ce su aikata komai ɗaci wannan abin za su iya aikata shi ma dama dai Allah ya ce su aikata da ainihin nasihin alƙur'ani ko kuma ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sunnar shi to komai wuyar wannan aikin za su jure kuma za su aikata wannan aikin dan shi ne Allah madaukakin sarki yake cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu
alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila
Allah madaukakin sarki yake minal mu'minin kuma daga cikin mu'minai rijalun aka zo da shi na kira litta'zim akwai wasu zaratan mazaizai sadaqu ma ahadullahi alai wadanda sun gaskata abinda suka kulla ma alƙata sun ce sun baiwa Allah rayuwarsu gabaki daya, sun baiwa Allah dukiyoyinsu gabaki daya, sun baiwa Allah komai nasu. To da gaske suka yi, sun gaskata wannan alƙawari. Shi kuma Allah madaukakin sarki dama akwai abinda ya musu tanadi in sun kul in sun rika wannan alƙawarin ko shine zai ba su aljanna. Ya musu alƙawari zai ba su aljanna, to sun gaskata wannan alƙawarin. Wa minhum daga cikin su man qada nahaba, akwai wanda ya biya buƙatar shi. Shine wanda ya aikata aikin da Allah ya wajabta mishi shiga aljanna. Irin su Abu Bakar As-Siddiqul Akbar, irin su Umar Al-Faruq, irin su Usman bin Affan, irin su Ali bin Abi Talib, da sunan irin su Abdurrahman bin Auf, da sahabbai nan da dama waɗanda sun biya buƙatar su, sun aikata aikin da Allah madaukakin sarki ya yi musu alƙawari, ya riga ya wajabta musu shiga aljanna. Wanda a lokacin yakin Uhud game da wannan ayar, kamar yadda malaman tafsir suke ambatawa da kuma malaman hadisi, cewa lokacin yakin Uhud akwai kafirai waɗanda ba wanda suke siki na su harba face Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A lokacin yakin Ahzab ne kun Ghazwatul Ahzab, shi kuma Annabi babu abinda sahabbai suke so ga rayuwarsu tamkati. Don haka daga cikin sahabba akwai waɗanda suna nan ƙoƙarin ba Annabi tsaro suke yi, yaƙin Uhud ne. Ƙoƙarin ba Annabi tsaro suke yaƙin Uhud ne, su tare nan su tare nan. Daga cikinsu akwai Talha ibn Ubaydillah. Talha na nan yana ba Annabi tsaro, inda duk aka harbo ya sheka da ya gaza ka harbo, ya tarbo ka can, ya tarbo nan, ya tarbo can. Daga nan wani kafiri da nesa sai ya samu sarari ya dana kibau, yana danawa ya harbo. Talha ya rugo da gudu ya tara hannu, kibau ya laƙe ga hannun shi. Ya sake harbo wani, ya sake tarawa ya laƙe ga hannun shi. Ya sake harbo wani, ya sake tara hannun shi, ya sake kafiwa ga hannun shi. Anas bin Malik yace ga kibau guda uku, mashi uku kata da hannun Talha. Yace gashi muna gani aka zo wa manzon Allah da Talha, gashi jini kawai ke zuba. Daga ƙarshe hannaye hannun Talha, wannan hannun da yayi kariyar manzon Allah, hannun ya shinye ya koma mataccen hannu, hannun ya mutu ya zama paralyzed. Yace wala karara aitu yada Talha shalla wa qabihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawma Uhud. Yace tabbas naga hannun Talha ya shanye ya zama paralyzed. Yace ya mu manzon Allah garkuwa da shi ne a lokacin yakin Uhud, wanda yanayin kiyama idan aka tashi duk wani tambo da ke ga jikinka za a tambaye ka ina ka same shi. To shi ga hannun Talha ya zama shanyayyen hannu, ya zama paralyzed. Idan Allah ya tambaye shi yace Talha ya aka hannunka ya koma haka, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ya magarkuwa da hannuna har ya koma haka. Shin da me kake tsammanin Allah zai biya Talha? Don haka tun ba a ma ta kiyamar ba sai ga mala'ika Jibrilu ya sauko, ya sauko da aya minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaihi, daga cikin mu'minai akwai zaratan mazaizai waɗanda sun gaskata alƙawarin da suka ɗaukan ma Allah. Wa minhum man qada nahaba, cikin su akwai wanda ya biya buƙatar shi, ya aikata aikin da Allah ya wajabta mishi shiga aljanna. Annabi yake Talhatu min man qada nahaba, Allah yana cikin waɗanda sun biya buƙatar su. Man sarrahu an yanzura ila ahalil janna yamshi ala batnil ardi falyanzur ila Talhat ibn Ubaydillah. Yace mai sanya dubi zuwa ga da aljanna yana tafiya bisa doron ƙasa, to yayi dubi zuwa ga Talha da Ubaydillah. To akwai irin waɗannan mazizan. Wannan aikin da Annabi Isma'il yayi yana nuni da samuwar waɗannan mazizan cikin mazizan musulunci. To a wannan gabar Kirista sukan zauna su karantar da ƴan uwansu kiristoci, cewa ai shi annabi Isma'il yana tare da la'ana, don haka zuri'a shi ga baki daya tana dauke da la'ana, ba zuri'a ce ta gari ba. Mu kuma da yawa musulmi sai mu wuce ba mu ambaci irin wannan ba. To yana da kyau duk lokacin da muka kawo nan mu karanta da cewa zuri'ar annabi Isma'il zuri'a ce mai albarka. Annabi Ibrahim ya roƙa mata albarka, sannan albarka ta tabbatu, albarka wadda ta fi kowace albarka girma samuwar annabi sallallahu alaihi wasallam cikinsu. Sannan bace annabi sallallahu alaihi wasallam akwai zaratan mazaizai daga cikin sahabbai waɗanda nassin Qur'ani ya zo da magana, wallahi komai wahalar wannan abin za su aikata shi idan za a yi guntu-guntu da su, to za su aikata wannan abin. Haka ma nasi ya zo daga baki annabi sallallahu alaihi wasallam, abu ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ƙaryanka. Tarihin Suhubaybu bin al-Ajil al-Ansari ya tabbatar da wannan ko? Tarihi na Suhubaybu bin al-Ajil al-Ansari ya tabbatar mana da wannan. Mun san Hubaybu da aka kamo shi za a kashe shi ko? An zo za a kashe shi, kuma maimakon a ce sare shi za a yi ya mutu, a'a, za a riƙa tsagar jikin shi ne da takobi, ana tsaga jini na zuba har sai jinin shi ya tsiyaye ya mutu. Gashi an ɗaɗɗaure shi aka yi icci. Amma me yake faɗa? Ya ce don Allah su ba shi dama ya yi sallah raka'a biyu. Suka ba shi dama ya yi sallah raka'a biyu wajiza ta yi. Rakawai biyu waɗanda suke masu sassauci waɗanda ba su da tsayi. Yawayawayo ya ce wallahi ba don kada ku yi zargin cewa ina tsoron mutuwa ba, da na tsawaita rakawo'in nan biyu na kyautata su sun fi haka. Amma idan na ce zan tsaya in tsawaita su in yi ruku'i yadda nake so, in yi sujuda yadda nake so, ga irin yadda nake son sallah cikin raina, ga irin yadda sallah take da girma a cikin zuciyata, idan na ce zan tsaya in yi ta haka za ku zaci cewa ina tsoron mutuwa ne. Ya ce ni kuma wallahi ba ni tsoron mutuwa a kan hanyar Allah. Don haka ya ce walastu ubalihi na uktalu musliman ala ayyi jambin kana fillahi masra'i wa zalika fi zati ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shul mumazzai. Ya ce wallahi ni ban damu ba tunda dai ina musulmi za a kashe ni. Tunda ina musulmi za a kashe ni ban damu ba. Ka ga wayanda ba su tsoron mutuwa ko? Kamar yadda wani kafiri ya zo wajen wani basaraki ya ce wallahi na zo muku ne daga wajen waɗanda suke son mutuwa kamar yadda kuke son rayuwa. Yadda kuke son su rayu su haka suke son su mutu. Jikoki annabi Isma'ila ne. Waɗanda mutuwa indai aka hanyar Allah ne to sun miƙa wuya a yanka ko? Sun miƙa wuya indai cikin tafarkin Allah ne mutuwa ba su tsoronta ko ba su gudunta. Har ma da suke ina ne mutuwa take? Ina ne mutuwa take? Lokacin da aka je yaƙi aka dawo bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin As-Siddiqul Akbar aka yaƙi Musailama bin al-Habib al-Kazzab aka dawo, an kashe Zaid bin Khattab wanda yayan Sayyidina Umar ne. Sayyidina Umar ya diba aka ce ai an kashe Zaid yayanka. Sayyidina Umar ya yi bakin cikin mutuwar Zaid amma kuma ya mishi farin cikin samun shahada. Yana tsaye haka sai ga Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar na zuwa. Sayyidina Umar ya dafi kanshi ya ce ina Zaid yake? Ya ce ai Zaid ya yi shahada. Ya ce to kai kana bi ba kai shahadar ba. Ya ce ka jaye mun fuskar ka in bar ganinka in ɗauki lokaci ban sa ka ga ido ba, domin duk na dube ka naga ka je yaƙi ka dawo ba a kashe ka ba baka yi shahada ba, wallahi sai na yi baƙin ciki. Ya ce ka ban kunya da ba a kashe ka wajen wannan yaƙin ba. Abdullahi da Umar ya ce to ya babana ka sani fa shahada daga Allah take, yana bashe ta ne ga wanda ya so. ni ma ina jiran na wani lokacin yazo ni ma ina fatar in shahada ni ma fatar nika in shahada kuma haka duk sahabban suke kowannan su fatar yake yayi shahadan ma ya za a sa takobi a sare shi ya mutu haka suke fata shi kanshi Umar al-Faruq wallahi har roƙon Allah yake yana Allahumma rzuqni shahadatan fi baladi rasulika ya Allah ka azurta ni shahada a cikin birnin manzonka wato birnin Madina kaga jikoki annabi Isma'ila ne ko akwai safina maula rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yantaccen bawan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne safina yace wata rana na shiga jirgin ruwa za mu ji yaki zan je kan na musulmi inda nan suka hadu yace sai jirgin ruwan ya samu matsala ruwa masu ƙarfi suka zo suka girgije jirgin sai ya kakkarye gaba daya yace fara kifkin lauhan minha sai na haye wani dan allo daga cikin katakin ne daga cikin allunan jirgin yace basu suka ci gaba da tafiya da ni cikin ruwa suka ci gaba da tafiya da ni fa akhrajani ila ajimma sai su ya fito da ni cikin wani daji fiha asad cikin wannan dajin akwai wani irin katon zaki wanda baya barin wani ya gitta ciki sanannen daji ne don haka ba wanda yake iya ya ratsa wannan dajin face wannan zakin ya daidaidai da shi yake kuma kowa ya san da haka amma ni na shiga dajin tunanin nake yi ba zaki nake hange ba ba ruwana da zaki ba ruwana da mutuwa ni tunani na ina ne kam na musulmi yake in je in shiga cikin su domin mu je ayi jihadi tare da ni yace is aqbalal asad yace ina haka kurum sai ga zakin ya fuskanto ni wani irin katon zaki yace falan ma ra'aituhu lokacin da ni ga wannan katon zakin qultu zinitti ya abul haris ya kai baba haris daga cikin sunayen zaki a larabci ana kiran shi abul haris yace ana safinatu ka sani fa ni ne safina maula rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yantaccen bawan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ni ne safina safina na manzon Allah shi fa kokarin gwada mazaki yake fa shi fa na tare da manzon Allah ne don haka zaki ya san kowa ne ne shi fa na tare da manzon Allah ne ya riga ya imani da manzon Allah bai gudun komai game da manzon Allah ba gudu yayi ba ba tsoro ba fargaba fada mazaki yake fa shi fa safina ne bawan manzon Allah kuma yana cikin sakon manzon Allah yana cikin aikin manzon Allah yace zaki na jin na faɗi sunan manzon Allah yace sai zakin ya fuskanto sai ya dan jungure ni da ka faɗa shi haka ya shiga gabana ya kama tafiya yace ni kuma sai na bi zakin yace zaki na tafi ina tafi har sai da ya kai ni inda kam din musulmi sannan ya girgiza wutsiyar shi ya girgiza bindin shi haka ya girgiza ya juya ya wuce abin shi zaki ya gaishe ni kuma ya gwada mini hanya saboda me saboda na faɗa mishi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kage an kai ne na yau mai son duniya kage irin wannan katon zaki ya fuskanto ka me za ka yi Al-Hafiz Abubakar Al-Bazzar ya zo da wannan hadisi a littafin shi na Musnadul Bazzar hadisi na 3838 Imam At-Tabarani a cikin Mu'jam Al-Kabir hadisi na 6432 Imam Al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa wa Ma'rifatu Ahwali Sahibi Shari'a hadisi na 2286 don haka mutane ne waɗanda su dai in abu ya shafi Allah ko ya shafi manzon Allah to shikenan Zaid bin Dasina shi ma da za a kashe shi me yayi ana batun za a kashe shi sai aka ce an ba shi damar ya aikata abin da zai aikata na ƙarshe a duniya me yake so ya aikata na ƙarshe to an ba shi dama ya aikata kaga yan kai ne da majina da fitsari ko wani har da kashi an ce za a kashe shi wallahi shi cikin natsuwa ba abin da ya dame shi shi ba mutuwa ta dame shi ba jika annabi Isma'il ne mutuwa ba wani abu bane gare shi indai ta farki indai cikin tafarki Allah ne daga hannu kawai yayi ana dibin kuka zai gudu zai an kwance shi sai daga hannu yace assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuhu ya rasulullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya rasulullah shi fa sallama yayi ma annabi saboda babu abin da yake so duniya cikin zuciyar shi tamkar annabi yana garin makka za a kashe shi annabi na garin madina dibi nisan makka zuwa madina ila ba zai kasa da nan zuwa kano ba amma manzo Allah na garin madina sai aka ga manzo Allah ya daga hannu sama ya ce wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya zaid bin dasina annabi ya karba mishi sallamar da mai annabi Allah ya jiyar da annabi annabi ya karba mishi don haka duniya babu abin da ya dadi gare shi irin yayi mai annabi sallama annabi ya karba mishi la hawla wala quwwata illa billah ku dubirin waɗannan mutanen to wannan labarin na annabi Isma'il yana karantar da cewa za a samu irin waɗannan zaratan mazaizan waɗanda su inda addinin musulunci ne to komi shi da suke da su aikata Ubaybun ma da aka zo za a kashe shi tsagar jikin shi ake waka aiki yi ko ko ba haka ta faru ba tsagar jikin shi ake yi jini na zuba amma waka aiki yi sannan gabani a tsage jikin shi sai da aka bashi mazabi hadisi yana nan cikin sahihul bukhari an bashi zabi ka kudurta cewa annabi muhammad ne yake wannan gurin kai kuma kana can cikin iyalinka lafiya lau ni'imar duniya da lafiyar duniya duka an gami an baka sai ji wannan kalma ta bala'i da aka ambata mai ya kudurta za a kashe annabi shi kuma yana can cikin gida kwance don dai a yafe mai a ce ba a kashe shi to a kashe shi ma in an iya a yi guntu-guntu da shi bai damu ba shi na jiyo kalle sai yana ganin wautarsu shi yadda yake da imani da annabi a ce wai a kashe annabi ya bude baki ya ce ya so annabi ne za a kashewa shi yana gida lafiya lau wace irin magana ce wannan ya fuskance sai ya ce wallahi ma uhibbu anni fi ahli wa waladi ma'iyatu dunya wa na'imuha wa yusabu muhammadin bi shaukati yace wallahi ban gurin a ce ina cikin iyali na da yayaye na lafiyar duniya da ni'imar duniya a game ni kadai a bani a soki annabi muhammad ko da kaya ne yace wallahi ban gurin haka ta faru Abu Sufyan lokacin bai musulunta ba ya dube shi ya dubi sauran jama'ar da ke gurin shi ma ya rantsuwa yace ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammadin muhammada yace wallahi ban taba ganin wani mutum mai son wani mutum ba ban taba ganin wani mahaluki mai son wani mahaluki ba kamar yadda sahabban muhammad suke son muhammad ba wadanda idan annabi ya yi alwala ruwan da ya raga ko kowa ake ana yaƙi kamar za a kashe juna saboda kowa so yake ya taɓi ruwan ya ɗebo ya shafa ma jikin shi annabi bai ka kuma jina ya zubar face wani ya taɓe ya shafe ta ga jikin shi ka san waɗanne irin zaratan mazaizai ne ka san dalilin da yasa Allah maɗaukakin sarki ya yabe su guri daban-daban a cikin alƙur'ani ka duba ka ga irin zarunta irin abubuwan da suka aikata
Sa'd ibn Abi Waqqas Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda kamar yadda yake a cikin Al-Jami' na Imam Tirmidhi hadisi na 3189 duk da yake yazo da shi takeici amma dai zaka iya samun shi a littafin Al-Istiab na Ibn Abdul Bari An-Nabari juz'i na 8 shafi na 18 juz'i na 8 shafi na 18 juz'i na 3 shafi na 18 da littafin Al-Isaba fi Tamyiz As-Sahaba na Ibn Hajar Al-Asqalani juz'i na 3 shafi na 33 karkashin tarjuma ta 3194 da littafin Usdul Gaba na Ibn Al-Asir a juz'i na 2 shafi na 290 lokacin da Sa'd ya musulunta Sa'd ibn Abi Waqqas sadda ya musulunta mahaifiyar shi zuwa tayi tayi mai rantsuwa take wallahi la akulu bazan koma cin abinci ba wala asharabu ko bazan koma shan abin sha ba hatta amuta ju'a hasai na mutu saboda yunwa auta kora ko kuma ka kafirce mu Muhammad ka zabi daya mahaifiyar ta san yadda Sa'd ke tsananin son ta tana kallo idan ta auna son da yake mata da son da yake ma Allah da son da yake wa manzon Allah zai zabe ta ya bar Allah ya bar manzon Allah ta kara tace la akulu ina fada maka fa bazan sake cin abinci ba wala asharabu ko bazan sake sha abin sha ba hatta amuta har sai na mutu fa yata fatara fa aduka in ku haka ta faru zuciyarka za ta tsage ta farfashe huzunan don bakin ciki ala fi'litikal latifa alta akan wannan aiki wanda ka aikata wato ayyurukan nas bi hako mutane su aibanta ka da cewa ka bar uwarka da yunwa har yunwa ta kashe ta abada da hari tace kuma wannan zai faru gare ka har abada tarihin kama idan an ambata za a ce shine wanda ya bar uwa ce ta mutu da yunwa da kishirwa ya bi Muhammad don haka Sa'ad yace inda zalika qultulaha yace gun wannan ne dai bayan dujjaye da aka yi can baya to da ta kawo nan ne nace mata ya umma yake uwata ki ji wannan inni ala shadidu hubbi laki yace ni akan dukkanin irin nau'in tsananin son da nake miki to ki sani la ashaddu hubban lillahi wa rasulihi wallahi na hisan Allah kuma na hisan manzo Allah bisa gare ki yace wallahi law kana laki alf nafsin da kina da rayuwa dubu fa kharajat minki nafsan ba'da nafsin ya zan rayuwar nan dai bayan dai a rika zaye su rayuwa dai ta fita saboda yunwa da kishirwa ta biyu ta fita saboda yunwa da kishirwa har rayuwar ki dubu su kare yace ma taraktu dini haza yace wallahi bazan bar wannan addinin ba wannan addinin bazan bar shi ba kuma duk yadda kike kaunata kuma duk yadda nake kaunar ki wallahi na hisan Allah kuma na hisan manzo Allah bisa gare ki sai ga malaika Jibril ya sauko da aya wa in jahaduka ala an
wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibihuma fid dunya ma'rufa
Allah madaukakin sarki yace wa in jahadaka ko da ko iyayen nan naka guda biyu sun yaƙe ka sun yi iya kokarin su ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm akan kai shirka da ni ka hada ni da wani abu daga cikin gumaka ko wasu abubuwa waɗanda ake bauta ma waɗanda babu wani ilimi wanda ya sauko daga wurin Allah game da su na cewa abota musu to fala tuhuma kada kai musu da'a kada kai ma iyayenka da'a akan shirka wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa kada ya zauna da su zama mai kyau a rayuwar duniya kada ka wulakanta su kuma kada ka kuntata musu amma kada kuma ka saki su sanya ka ka aikata shirka to kaga haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka kasance kuma haka dukkanin su rayuwar su ta kare haka rayuwarsu ta kare ga baki daya. Don haka wannan aikin da annabi Isma'il ya aikata yana nuni da cewa za a samu irin waɗannan mazaizan, ko mazaiza haka ake samun su lokaci bayan lokaci, haka ake samun su har kiyama ta tsayo, za a riƙa samun irin waɗannan zaratan mazaizan waɗanda sun fi son Allah kuma sun fi son manzon Allah bisa ga kawunan su, bisa ga duk wani abu wanda yake duniya. In an ce gaciyarwa nan ta Allah, gaciyarwa nan ta manzon Allah, za su kwashe duk abin da ke gare su masu bayar, saboda sun fi son su ba Allah, sun fi son su ba manzon Allah bisa ga su ba ƴaƴansu ko su ba matansu ko su ba iyayensu ko su masoyansu, domin babu wanda suke so tamkar Allah ko babu wanda suke so tamkar manzon Allah. Ƴan rayuwarsu ta kama masu bayar, za su miƙa rayuwar tasu, mutuwa ba bakin komai bace gare su. Kuma akwai su har wannan zamani, babu lokacin da babu su, suna aiki irin aiki na muhajiruna da kuma aiki na al'ansar, ko waɗanda ke cewa na hanul lazina bayu muhammadan alal jihadi ma baqina abada, lokacin tsanani, lokacin da idanuwa sun fito ƙuruƙuru, lokacin da Allah ya siffanta da cewa an jarabci mu'minai, hunalika tuliyal mu'minuna
wa zulzilu zilzalan shadida,
lokacin da an jarabci mu'minai an girgiza su dukkanin girgizawa, kai lokacin da bala'i ya kai bala'i har ana ganin tun fara musulunci ba a ga bala'i irin wannan ba. Sahabai suka ga annabi rayuwarsa ta ɓaci, yana cikin damuwa, waka ma suka fara rerawa don su nuna mishi har yanzu zukatansu ba su karaya ba, suna nan tare da shi. Suka ce na hanul lazina bayu muhammadan alal jihadi ma baqina abada, mu ne dai jama'ar nan da suka yi mu annabi muhammad mubaya'a akan yin jihadi matsawar muka wanzu har abada, za mu ci gaba da yi ma manzon Allah da'a ko mu yi jihadi mu kare shi. Annabi ya ji daɗin wannan kalmar, annabi na adibin ko aljanu ba za su iya irin wannan imanin ba, suna ciki irin wannan yanayin. Sa'ad da munafukai annan suna taimaka junansu wahayi, suna taimaka junansu bushara tashari, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura, suna taimaka kansu. Amma kuma gashi waɗannan suna na hanul lazina bayu muhammadan alal jihadi ma baqina abada. Annabi ya ji daɗi, annabi ya ce Allahumma la khaira illa khaira al-akhirah fadlil ansari wal muhajira, ya ce ya Allah babu alkhairi in ba alkhairi lahira ba, don haka ya Allah ka gafarta mu ansar da ko muhajirun, ya Allah ka gafarta musu. To waɗannan mazaizan akwai su, shi ne abin da kisar ke karantarwa. Idan ka je akwai fina-finai da documentaries, akwai labarai ga sunan, akwai rubuce-rubuce da Kirista suka yi daidai wannan kisar domin su ba da falalar annabi Ishaq, su kuma nuna shari'ar annabi Isma'il. To babu shari'a ga annabi Isma'il, annabi Isma'il bai zo da komai mafaci alkhairi. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya yi yabo gare shi, ko yake wa tarakna alaihi fil akhirin, muka bar mishi kyakkyawan ambato a cikin jama'a ta ƙarshe, ko babu abin da yake tare da annabi Isma'il face kyakkyawan ambato. Salamun ala Ibrahim, aminci ya tabbata da annabi Ibrahim wanda shine asali duka gabaɗaya, dukkanin annabawan da suka zo bayan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dukkaninsu cikin zuri'ar annabi Ibrahim ne, in banda kalilan, za mu zo gobe za mu ji insha Allahu ta'ala. Annabawan da duk ake aikowa cikin zuri'ar annabi Ibrahim na ake aiko su, za mu ji gobe insha Allahu ta'ala. Don ɗazana ta nuna mini lokaci, ina roƙo Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗi daidai ya ba mu ladashi, abinda muka faɗa bisa ga kuskure ya gafarta muna, ya taimake mu musamman goma na ƙarshe ɗin nan. Ya Allah ka datar da mu da Lailatul Qadri, ya Allah ka datar da mu da Lailatul Qadri, ya Allah abinda duk muka roƙa Allah ka biya mana shi, Allah dukkanin buƙatunmu Allah ka biya mana su, Allah ka biya mana su. dukkanin shari'a ne tada mu daga gare shi ya Allah ka taimake mu wadannan bala'u'an da ake fuskanta a cikin kasar nan tamu bala'u'a na yunwa da bala'u'a na tsadar abubuwan masarufi sannan da tashi-tashin hankula da kashe-kashe na bandit da sauran waɗanda suke yan ta'adda ubangiji Allah ka kawo mana ƙarshen su ya Allah ka kawo mana ƙarshen su Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu wadata Allah ka ba mu arziki Allah ka taimake mu Allah kai mu nagata ya Allah kai mu natsayi ya Allah kai mu natsayi ya Allah kai mu natsayi mara lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya ka ba su ikon amfani da lafiyar wajen bauta maka marigayen mu iyayen mu ne da kakannin mu da ƴan uwan mu ya Allah duka ka gafarta musu ya Allah ka gafarta musu mu kuma in ta mu ta zo ka sa mu cika da imani ya Allah ka sa kaburburan musu kasance lambuna daga cikin lambuna aljanna gobe kiyama ka tayar da mu a cikin inuwar al'arshinka ranar da babu ta inuwa faci inuwarka ya Allah sannan ka ba mu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a gida aljanna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين